sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 26 ga watan Agustan 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch na zargin sojojin Kamaru da sabbin kashe-kashe a arewa maso yamma, zargin da sojojin ke musantawa. Sannan kuma za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci shugabannin sojojin ƙasar da sauran fannonin tsaro da su tace bara gurbi da ke cikin su domin kare ta'adin da yayi sanadiyar kisan gillar wani soja da wani soja yayi wa malamin Islama Sheikh Goni Aisami a jihar Yobe.
Shugaban Muhammadu Buhari ya yi sako na jaje ga iyalai na marigayi da al'ummar jihar Yobe da dukkan al'ummar ƙasa gabaki ɗaya.
Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman, baya ga haka muna tafa da shirin wasanni. To amma kafin nan ga Binta da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To kasar Japan za ta kashe dala miliyan 1.83 wajen jana'izar tsohon shugaban kasar Shinzo Abe da aka kashe, a cewar gwamnati a ranar Juma'a, duk da adawar da jama'a ke nunawa sakamakon fallasa alakar jam'iyya mai mulki da cocin haɗin kai, wato Unification Church. Abe, Prime Minister Japan mafi dadewa akan karagar mulki, an harbe shi ne har lahira a wani gangamin zabe a ranar 8 ga watan Yuli. Kodayake an gudanar da jana'izar jin kadan bayan haka, Japan ta yanke shawarar gudanar da jana'izar kasa a filin wasa na Nippon Budokan na Tokyo a ranar 27 ga watan Satumba. Gwamnatin Prime Minister Fumio Kishida, wanda Abe ne ubangidansa, ya yanke shawarar cewa za a biya kudaden jana'iza da za a kashe daga aljihun gwamnati. Sai dai ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna adawa da ra'ayin hakan, inda a baya-bayan nan wani da aka wallafa a ranar Lahadi ya nuna kashi 53 na adawa da amfani da kudaden gwamnati wajen gudanar da jana'izar. 'Yan gudun hijira da suka isa Australia a wannan makon daga Syria, Afghanistan da Myanmar za su samu tallafi ƙarƙashin wani sabon shiri na tsugunar da su. Ƙungiyoyin tallafi na musamman na al'umma za su sadu da bakin hauren waɗanda za su taimaka musu su sake yi musu masauki da kuma samun sauƙin shiga cikin sabbin al'ummominsu. Shirin tallafin, wanda za a kashe dala miliyan 6, na da nufin taimakawa 'yan gudun hijira 1,500 a Australia cikin shekaru 3 masu zuwa. Zai kuma taimakawa sabbin waɗanda ba su da wata alaƙa ko dangi a Australia, zai kuma yi musu jagora har na tsawon watanni 12. Jami'a sun ce shirin na ƙasa zai sanya sabbin bakin haure su haɗu da sauran takwarorinsu da mambobin al'ummomin ƙasar ta Australia da suka samu horo wajen kulawa da su. Jam'iyya mai mulki a ƙasar Angola na shirin tsawaita wa'adin mulkinta na tsawon shekaru 5, wanda zai bata jimillar shekaru 52 akan karagar mulki. Amma babbar jam'iyyar adawa ta ce za ta kalubalanci sakamakon zaben na ranar Laraba. Shugaban kasar wanda ya nasara, Joao Lourenco, na jam'iyyar People's Movement for the Liberation of Angola Party, wanda aka fi sani da harshen Portugal da MPLA, ya lashe wa'adin mulki na 2 na shekaru 5 bayan ya samu kashi 51 na kuri'un da aka kada a ranar Laraba da sama da kashi 97 na kuri'un da aka kirga. Babban abokin adawar Lourenco, Adalberto Costa Junior, na jam'iyyar National Union for the Liberation of Angola ko UNITA, ya samu kashi 44 na kuri'un da aka kada. A zaben da ya gabata a shekarar 2012, UNITA ta samu kashi 26 na kuri'un shugaban ƙasa. Jam'iyya mai mulki ta samu kujeru 124 daga cikin 220 na majalisar dokokin ƙasar. Babbar jam'iyyar adawa ta ƙasa ta nuna shakku kan sahihancin sakamakon zaben shugaban ƙasa da hukumar zaben ƙasa ta fitar, kuma har yanzu bata amince da sakamakon zaben na ranar Laraba ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa a ranar Juma'a ta tabbatar da cewa cutar zazzabin da ba a san irinta ba, da aka bada rahoton samu a kusa da kan iyakarta da China, majinyata ne da ke dauke da zazzabin mura mai zafi, wato flu, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka ruwaito. A ranar Alhamis, kasar ta ce ta kulle yankin tare da tattara kungiyoyin likitoci bayan da aka samu rahoton bullar zazzabin a mutane hudu daga lardin Ryangong, amma ba COVID-19 bane, wanda kasar ta ayyana nasarar shawo kanta a wannan watan. Ita dai kasar Koriya ta Arewa bata taba tabbatar da adadin mutanen da suka kamu da COVID-19 ba, domin akwai alama basu da hanyar yin gwaji da yawa. A madadin haka sai ta bada rahoton adadin marasa lafiya na yau da kullum da ke fama da zazzabi, wanda ya kai kusan miliyan 4.77, kuma suka ce ba a saki samun sabbin waɗanda cutar ta harba ba tun ranar 29 ga Yuli. Tawagar ma'aikatan kashe gobara sun yi ta aiki ta sama da ƙasa a yammacin jiya Alhamis don daƙile yaduwar wutar daji a tsaunin San Gabriel na kudancin California da ke nan Amurka. A cewar wani rahoton gidan talabijin na KABC a yankin, kimanin hekta 40 ne ya kone a dajin San Gabriel National Forest ya zuwa yammacin jiya Alhamis, yayin da wani jirgin sama mai girma ke zubo da wani jan sinadari don daƙile yaduwar wutar. Wasu jirage masu saukar angulu su kuma suna ta watsa ruwa don kashe wutar. A halin da ake ciki, an ga hayaki ya turnuke sararin samaniya yayin da ya haura tsaunukan da suke wurin. KABC ta ruwaito cewa babu wasu gine-gine da ke cikin hatsari, amma layukan wutar lantarki a yankin na iya fuskantar hadarin konewa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar da wani sabon rahoto inda take zargin sojojin Kamaru da cin zarafi da keta haƙƙin ɗan adam, sai dai rundunar sojin ta Kamaru ta musanta wannan zargi da ake yi mata. Muhammad Bashir Ladan na ɗauke da ƙarin bayani.
A ɗaya daga cikin rahotanninta na baya-bayan nan da aka buga a ranar 11 ga watan Agusta ta shekarar 2022, kungiya mai zaman kanta ta Human Rights Watch ta zargi sojojin Kamaru da aikata sabbin kashe-kashe a yankin arewa maso yamma a wani bangare na rikicin sashen Ingilishi, da kuma cewa ta kashe akalla mutane 10, ta kona gidaje 12 tare da wawashi cibiyoyin kiwon lafiya yayin ayyukan da aka gudanar tsakanin 24 ga watan Afrilu zuwa 12 na Yuni ta wannan shekarar a yankunan Bello, Chomba, Misong da Ndob. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandar Kamaru, Captain Cyril Serge Atonfak Gemo, ya mayar da martani ga wannan sabon rahoton a cikin wata sanarwar manema labarai da ya fitar a yammacin ranar Laraba da ta gabata, inda ya yi Allah wadai da wannan kungiyar wacce a faɗinsa ta fi ƙarfafa rahotanninta kan ɗora laifuka kan rundunar sojojin Kamaru. Ya ƙara da cewa hukumar Human Rights Watch ta shahara da ƙyamar jami'an tsaro na Kamaru da kuma dabarunta da ta kunshi ɗora laifin a kan sojojin Kamaru da laifin cin zarafin da aka samu a yankin arewa maso yamma da kudu maso yammacin ƙasar bisa ga shaidu da ake zargin 'yan ta'addan da ke neman ɓallewa daga ƙasar. Musa Usaini, shugaban wata ƙungiya mai zaman kanta, shi kuwa ya ce
ba kawai za a dangana ma gefe ɗaya ba ne, wayannan 'yan aware su kanshi suna cin zarafin mutane, suna cutarwa, suna yin ababe wadda ba su da kyau. Sai dai abin da ya sa wato ƙungiyoyi masu yaƙi daƙin bil'adama suka fike magana irin haka, saboda kai da kanka ka sani a cikin wannan kwanaki a masamarmar a wayannan lokaci sashi na Ingilishi ana kama wasu jami'an tsaro wanda su ne ma suke safaran wato miyagun wato harsashi suke ba ma 'yan aware. To kaga wato wannan abu ne wanda yake wato mai ban mamakin gaske, kuma abu ne ya kamata gwamnati ta yi yaƙi da shi, saboda gaskiya a cikin wato jami'an tsaro akwai harkan cin rashawa da zalunci da ninkufurci. Kuma wannan abin ba za a taƙaita shi a kansu ba kawai, su ma 'yan awarin akwai laifi da yawa wato wanda yake kansu. Sai dai idan ana magana ba a maganar wanda yake shi ya riga ya hallaka, ko kuma in ce wanda ya riga bayi da al'ibla. ana ganin cewa wato jami'an tsaro su ne za su kiyaye ma mutane mutuncin su. To idan abu ya zama koma bayan haka kaga kuma akwai ban mamaki. To wannan shine babban matsala. Ra'ayina shine a gaskiyan al'amari wannan abu ba wai matsalar jami'an tsaro bane kawai, har da su ma ayin awari.
Wannan ba karo na farko bane da Human Rights Watch take tuhumar sojojin Kamaru, sai dai tana nufin a kyautata ayyuka wajen kare haƙƙin dan Adam. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaoundé a ƙasar Kamaru.
An gaida Muhammad Bashir. To a Najeriya kuma shugaba Muhammadu Buhari ya umarci shugabannin sojojin Najeriya da sauran fannonin tsaro da su tace bara gurbi da ke cikinsu domin kare ta'adin da ya yi sanadiyar kisan gillar da ake zargin wani soja ya yi wa Sheikh Gwani Aisami a jihar Yobe. A Abuja, wakilinmu Umar Faruk Musa ya tattauna da Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin Najeriya domin jin ƙarin bayani.
Shugaban Muhammadu Buhari ya yi sako na jaje ga yalai na marigayi da al'ummar jihar Yobe da dukkan al'ummar ƙasa gabaki ɗaya, kuma ya bayyana wannan kisa da ake wa shi wannan Sheikh cewa zalunci ne, rashin adalci ne, mugunta ce, kuma ba za a kyale ba. Kuma ya yi shimamin cewa wato a ce soja ne ma ya wannan aika-aika. Soja da yake ake ba su horo su kare dukiya da rayuwar al'umma, wai shi ne ya kuma ce shi ne aka samu yake yin wannan barna. To ya ce wannan abu shi kansa a matsayinsa na tsohon janar na soja, abun ya ba shi kunya. Kuma Allah yarda za a ɗauki wani mataki da ya kamata a kan waɗanda suka yi wannan laifi, tun da tun sun amsa laifin da suka yi. Sannan kuma ya kira ga su kansu hukumomi na tsaro na ƙasa da su tantance su tace a cikin tsakaninsu, ko da da irin mutane masu irin wannan mugun nufi a cikinsu, a tsame su a waje da su tun kafin su kai ga irin wannan barna.
Kana ganin cire gurɓatun iri daga cikin sojoji a yanzu zai yi bisa ga la'akari da cewar a shekarun bayan an daɗe ana ƙorafi cewa sun cika aikin soja saboda hanyoyin da ake bi gurin ɗaukar su aiki?
To ai ba laifi a ce a sake sa ido a kai, domin in ba hakan akai ba to a zauna da bara gurbi za a bari sai su mita adi ko barna kafin a ɗauki mataki. Aiki ne ga shugabanci da dukkan wannan sassa na jami'an tsaro su tabbatar cewa wannan umarni na shugaban ƙasa an yi aiki da shi.
To Malam Garba, akwai magana cewa irin wannan ta'asar an daɗe ana tafkata a yankin arewa maso gabacin Najeriya, inda aka zargi sojoji da waɗansu jami'an tsaro na musgunawa da hallaka al'umma, kuma har wani kwamiti ma aka ɗan kafa domin shiguwa da bincike akan wannan. An yi wannan lokaci yayi ne da za a ɗauko wannan kundin bincike aka kaɓe shi, koko kana ganin akwai buƙatar a yi sabo domin al'umma da yawa suna da koke-koke da za su gabatar?
Dama wannan abu kan ba yau aka fara yin sa ba, amma kuma duk inda aka gano an yi irin wannan hukuma tana ɗaukan mataki. Kuma shi kansa wancan kwamiti da ka ce an kafa, an yi kwamiti, an yi rahoto, kuma masu saurare an za su iya tuna sai da aka kafa kotuna ta musamman ta soja wadda ta yi shari'a a kan waɗanda aka kama da keta, su ma'aikatan tsaro waɗanda suke keta haƙƙi na farar hula, kuma an yi auta da hukunci akan da dama daga cikinsu. Wannan kuma sun hada da manya da ƙanana a cikin sojoji.
Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Buhari. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma ga Awwal Garba da rahoto na musamman.
Ladarorinsu daga cikin kayayyakin da ake amfani da su a ƙasar jamhuriyar Kamaru na yau da kullum ya yi tashin gwamnatin zafi, musamman ma kayayyakin masarufi. Allah ya zaka farashin nasa ya zama wani kalubale ga talakawan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Wannan ne yasa na shiga kasuwar albasa a miniti da kake ƙasar Duwala. Allah ne ya rada waɗansu dillalai masu sayar da buhunan albasan domin ana shigo da su daga ƙasashen ƙetare.
Yanzu dai muna nan a kasuwar albasa wanda ke nan kafi a nan birnin cinikayyar ƙasar Kamaru Duwala. Wannan kasuwar ta albasa dai kasuwa ce wadda ake kawo albasa daga arewacin ƙasar Kamaru zuwa kudanci. To amma wani lokaci yakan samu matsala wajen tafiyar da farashi ne. A yanzu dai farashin ya haura kusan jaka 40. Kasancewa ana cikin matsala na yakin da ake yi a kasar Ukraine wanda kasar Russia ta farma wannan kasar, komai da komai yayi tsada, kuma duk wanda yazo cefa ne yakan samu matsala wajen tafiyar da harkokinsa, komai ya tsawala tsada yayi tashin gwamnatin zafi.
Suka ce kayayyakin da yanzu yayi matuƙar tsada, Allah ya tashi daga jaka 14 zuwa jaka 35 na saifin kuɗin jamhuriyar Kamaru.
Ina sai fatu sheshe tu yaso zo mun kai na fatu sheshe mai labo no sheshe
daga nan ne kuma sai na zance shagon mai sayar da kayayyakin masarufi a lardin nan wani.
Tabbas akwai farashishika sun karu, amma kuma ba a nan ƙasar mu ne kamar kawai, duk duniya ne kowa da kowa ya san wannan tafiyan da ake ciki ta wannan lokaci daga sama har zuwa ƙasa. To kayayyaki kam sun karu, amma daga nan wajen mu musa mu ci alhamdulillah. To fulawa gaskiya farashi ya tashi, amma ƙarin fulawa ba wai daga nan bane, tun daga sama ne, tun da har manya manya duk sun sani an samu ƙarin fulawa da jumawa. To wannan kam amma mutane suna saye don ƙarin ba mai yawa bane. To shinkafa gaskiya ba mu samu wani babban ƙari ba, kai bai wuce dai sansan kan dala 50 ko dala 60 ƙari ne kawai ba. To kan tushi wannan kam mun samu ƙari akan dala 100, akan 150. To shi ma alhamdulillah tunda buhu ya cika, buhu 50 da baya cika, amma yana cika sosai. To kaga kenan ƙarin ba zai cutar da mutum ba. To nono na gari kamar alhamdulillah farashi yana da kyau, bai ƙara ba, amma na gungoni da yake baya shigowa yanzu shi wannan an samu ƙari shi ma 150 a cikin kwali, wani lokaci ana samun jaka. A su bamba wannan ba samu ƙari ba, ba mu samu ƙari ta ɓangaren su shokwala su menene na nan cikin kayan ƙasa nan, ba mu samu ƙari ba, fulan mu man ba mu san ma gaba ba. To gwamnati gaskiya gwamnatin kamar tana iya bakin ƙoƙarinta, ko mu da muke nan kullum muna samun masu zuwa su tambaye mu nawa kuke sayar da abu kaza, ko kuma a turo mutum daga baya ya tambaya domin a tabbatar farashi yana nan daidai ko ba daidai ba ne. Gaskiya suna iya bakin ƙoƙarinsu na wannan, muna jinjina musu ta wannan ɓangaren, kuma muna ganin cewar ba sa cutar da mu, suna samu a kan hanya in mun ga musu ba sai ce mana abu kaza ku mayar da shi kaza, haka gwamnati take so. Alhamdulillah gaskiya ba a cutar da mu, in ga wanda aka cutar da shi ya so.
Haka zalika na sake tattaunawa da wani mai saye da sayarwa wanda ya zo tsarin kayayyakin a shagonsa, shi ma tufa mu albarkacin bakinsa kamar haka.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kamar me ka zo saya a wannan shago?
Ina zuwa in sayi shinkafa, in sayi taliya da sardine.
To ya kake ganin farashi din?
Gaskiya a yanzu komai yayi tsada.
Shinkafa kamar nan kuke sayan
buhu? Shinkafa da buhu mu sayi shi na fil yanzu kuma wai 12,000. Sajin shi ma damu na sayin shi 15,000 yanzu kuma 18,000, ko mai tsada wallahi.
To wannan tsadan kasar Kamaru ne ko kuma duk duniya ne?
Mu dai muna ji wai ko ta ina ne, amma saboda abin da yake shigo batun Ukraine da Russia.
To yanzu mai fatanka wannan yaki ya tsaya ne ko kuma ya ci gaba?
Fata na dole yakin ya tsaya yi, domin ya tsaya kowa zai ji daɗi yayi, in kuma suna ciki yaki ka gani da abubuwa suka yi bu yayi, ko mai tsada yi.
To yanzu me za ka faɗa ga sauran kayayyaki kamar su fulawa da alkama yake fitowa daga can kasar Ukraine?
Kagan yawancin mutane mu nan muna yiki da flower, ana makara da flower, ana bridge da flower, kuma in farashi hawa kuma kan nan shi rayuwar dan wuyayi.
Na yi rada waɗansu magidanta kan wannan tsadar kayayyakin masarufin da ya bijirowa al'umman ƙasar Jamhuriyar Kamaru ga abin da suka ce.
Wallahi ba abin da zamu faɗa shi ne mu roki muna dai kai kukan mu ga gwamnati ya duba ya ga irin halin da muka shiga na tsadan komai da komai ba abin da za a ce wai farashi shi bai haura ba komai farashi shi ya haura. Musamman mai da ake aiki da shi yau da kullum shi kan ma karuwan shi ma ya fi na komai don muna saya da jaka da 40 yanzu ya koma jaka 260 muke saya yanzu. Mu dai muna roƙon dai gwamnati ya duba da dukka da sukari da sabulun wanki da komai dai duk dai abubuwan da muke amfani da shi yau da kullum gaskiya muka ya haura a nemi a sassauta mana wani abin gaskiya.
Wannan bai da wani alaka wato zan ce muka da abin da yake faruwa a yaki tsakanin Russia da Ukraine. Za a iya dangana shi a wani sashin da yakin da ake tsakanin Russia da Ukraine. Amma yanzu haka dai za ka duba ka gani nan tsawon wato baya shekara biyar bayan na Kamaru kaya sun so matsada komai da komai ma ya so matsada kai tafiya ma tambayan wani aiki a gwamnati haka yana da tsada kaka ce kuma za ka je shari'a a shari'a ma komai kuɗi ne yake da tsada kuma wato kuɗin 'yan aiki bai karu ba kuɗin masu aiki bai karu ba a kuɗin komai da komai tsada yake kuɗin mai ya karu kuɗin baradi ya karu tuntuni ka tuna lokacin da baradi ya zama dala 25 ya tashi daga dala 15 ya zama dala 25 ka tuna lokacin da tumatur shi ma ya tashi daga dala 20 ya zama dala 100 ake samun shi kuma ga duk lokacin ma da nama ya tashi daga jaka ko kwance maka ma 900 ya zama jaka da 50 jaka da 60 a lokacin rabin kilo kenan nake maka magana wato yayin da kilo guda ya zama jaka 2 da dala 100 nake magana kudin sefa kenan ga duk kuma a lokacin da kayan wato sukulu ma boko da sukulu wato tafiya sukulu a lokacin ana biya jaka 70 jaka 60 wani sa'in ya tashi duk ya zama gaba daya zama jaka 100-110 wato har ka je ma aikin gwamnati da passport ya tashi daga jaka 60-70 ya zama jaka 120 jaka 110 jaka 130 a yanzu haka ake samun passport wato ka dauki haka ne shiga ga cewa gyada ya haura masara ya haura wake ya haura duk wani abin kasuwa ya haura wato ka duba ka gama abin da muke yi ma a nan kasan mu na Kamaru ma duk yawancin su duk sun yi tsada kwarai da gaske wato kenan wato gwamnatin mu ne gwamnatin mu ne wataƙila za ka iya ɗauka kan cewa in dai za a sa mishi alaƙa da abin da yake faruwa a Ukraine wataƙila sai da a ce ko kuɗin mai ya ɗan haura.
Ministan ciniki na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Maguwa shi ma ya ce
duka dan shaka secteur d'activité
zai bukari mutaka da cewa an tallafa matakawa wajen yadda kayayyakin da suka yi tashin goron zaɓe a ƙasar Jamhuriyar Kamaru na ta bakin shugaban ƙungiyar da ke kula da tsadar kayayyaki a ƙasar Kamaru an da shi kuma ya ce
ivant et ils sont serrés dans leur activité
zai bukari mutaka da cewa an zama ta yi shawara da magarin gwamnati da talakawa da magarin cewa an kawo kashin wannan damruwa na tsadar kayayyaki duk da cewa kowa yana cewa daga lokacin da kasar Rasha ta mamaye kasar Ukraine ne wannan farashin kayayyaki ya tashi gwamnatin zabin a kasar Kamaru musamman ma ta bangaren fulawa man girki da sauransu.
Muhammad Awal Garba
muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Sabon kotun kwallon kafa kasar Jamhuriyar Kamaru a garin Sanana ya yi wa masu taka leda na jingina kasar Jamhuriyar Kamaru da rami su 25 domin tantance su kasancewar yana bukatar karawa kulabin Indomitable Lions na kasar Jamhuriyar Kamaru karfi amma sabon malamin kwallon kafan ya ki dauko dan wasa ko guda daya daga cikin masana'ar taka leda na kulabin PWD na birnin Baminda kasancewar su ne suka dauki kofin kalubale na kasar Jamhuriyar Kamaru na shekarar 2022 nan.
wannan ne yasa na hira da tsohon dan takali da na kasar jamhuriyar Kamaru Abubakar Jibrin domin ya mini bayani kan yadda ake tantance waɗanda za a kara a cikin club din kasar ga da hirar ta mutu kaya.
Ina tare da tsohon dan takari da kasar jamhuriyar Kamaru Abubakar Jibrin. Abubakar Jibrin barka ne.
Barka ne Malam Awal.
Ka buga kwallon kafa a cikin gida da kuma kasashen getare shin wani irin halakai ake yi ne domin kace yan wasan kwallon kafa a kasar Kamaru?
A lokacin mu dai akwai siyasa mai kyau don duwu ne team na cikin gida wanda suke wasa ana daukan a dauki dan wasa ko uku ko biyu ko daya a hada kai sannan a je a yi kullo.
To yanzu gashi a sabon kocin kasar Kamaru a rubabin son hana ya yi kokari na kiran bangare amma bai saka babban club na banin da ba wanda yake su ne suka dauki kofi na kalubale na cikin wannan shekarar.
To Malam Awal, a gani na dai bai kyautata ba saboda bamin da a Kamarun nan kore ke dai tsohon club ne kuma su suka buga kofin din cikin gida na Kamaru, to ya kamata ya samu koda guda ɗaya ne ya yi musu adalci ya kira su cikin salasiya, amma bai ke kira ba saboda kuma yadda ya kyautata musu saboda irin tarzoman da yake cikin Kamaru. Ya kamata ya dauki koda guda ɗaya ne koda guda biyu ko dai bai sai ball ba ya dauka. Idan yanzu aka suka hadu suka yi training shayya ta ce wanda suka yi goninta da su ne za ta fi kofin duniya.
To me ne fatanka a kan wannan abubuwan da ke faruwa a kasar Kamaru wajen gyara kulabin da mutum Islam?
Shi ne magana na ke ra'ayi, in ba yi haka ba ana nuna kabilanci kuma mu a Kamaru ba masu kabilanci don muna so ne mu haɗa kan ɗin club ɗinmu ya zama guda ɗaya don mutum a Kamaru haka mu ake yi.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
To a takaice dai, kasar Japan za ta kashe dala miliyan 1.83 wajen jana'izar tsohon shugaban kasar Shinzo Abe da aka kashe a cewar gwamnati a ranar Juma'a, duk da adawar da jama'a ke nunawa sakamakon fallasa alakar jam'iyya mai mulki da cocin haɗin kai, wato Unification Church. Abe, Prime Minister Japan mafi dadewa akan karagar mulki, an harbe shi har lahira a wani gangamin zabe a ranar 8 ga watan Yuli. Kodayake an gudanar da jana'izar jin kadan bayan haka, Japan ta yanke shawarar gudanar da jana'izar kasa a filin wasa na Nippon Budokan na Tokyo a ranar 27 ga watan Satumba. Gwamnatin Prime Minister Fumio Kishida, wanda Abe ne ubangidansa, ya yanke shawarar cewa za a biya kudaden jana'iza da za a kashe daga aljihun gwamnati. Jam'iyya mai mulki a kasar Angola na shirin tsaiwata wa'adin mulkinta na tsawon shekaru 5 wanda zai bata jimillar shekaru 52 a kan karagar mulki, amma babbar jam'iyyar adawa ta ce za ta kalubalanci sakamakon zaben na ranar Laraba. Shugaban kasar wanda ya yi nasara, João Lourenço na jam'iyyar People's Movement for the Liberation of Angola Party, wanda aka fi sani da harshen Portugal da MPLA, ya lashe wa'adin mulki na biyu da shekaru 5 bayan ya samu kashi 51 na kuri'un da aka kada a ranar Laraba da sama da kashi 97 na kuri'un da aka kirga. Koriya ta Arewa a ranar Juma'a ta tabbatar da cewa cutar zazzabin da ba a san irinta ba da aka ba da rahoton samu a kusa da kan iyakarta da China majinyata ne da ke dauke da zazzabin mura mai zafi, wato flu, kamar yadda kafafen yada labarai na kasar suka ruwaito. A ranar Alhamis, kasar ta ce ta kulle yanki tare da tattara kungiyoyin likitoci bayan da aka samu rahoton bullar zazzabin a mutane 4 daga lardin Ryangong, amma ba COVID-19 bane, wanda kasar ta ayyana nasarar shawo kanta a wannan watan. Ita dai kasar Koriya ta Arewa ba ta taba tabbatar da adadin mutanen da suka kamu da COVID-19 ba, domin akwai alama ba su da hanyoyin gwaji da yawa.
To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu da ma ranar baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin Binta Suleiman Yaro da tattaya ni gabatar da shirin da Julie El Gresham wanda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Nick ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku ai hutun karshen mako lafiya.